Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa, ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa. Amma da farko, ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkan mu sake saurare da ku a shirin mu na hantsi. Yau ranar Lahadi 14 ga watan Janairun shekara 2018, ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Gwamnan jihar Hawaii ta Amurka David Ige ya ce ba za su lamunta da irin kuskuren nan da aka yi na yin gargadin cewa makami mai linzami na nan tafi zuwa Hawaii ba. Da yammacin jiya Asabar, Ige ya faɗa manema labarai cewa yayi takaicin al'amarin kuma ransa ya ɓaci. Ya ci gaba da cewa yau rana ce da ba za mu ta'amantawa da ita ba, rana ce da aka gaya wa al'ummanmu abin da suka fi jin tsoro a duniya na dab da faruwa. Manema na labarai sun yi ta maimaita tambayar ta yaya aka yi irin wannan kuskure ya faru. Gwamnan ya ce gwamnatin suna yin duk abin da ya kamata don tabbatar da hakan bai sake faruwa ba nan gaba. ‘Yan Hawaye sun nuna firgita lokacin da aka gargaɗe su da safiyar jiya Asabar ta gidajen talabijin da rediyo da saƙonnin imel da kuma wayoyinsu. Jim kaɗan bayan ƙarfe 8 na safe a wannan yankin, al’ummomin jihar suka samu saƙon da ke cewa makami mai linzami yana kan hanyarsa zuwa Hawaye. A nemi mafaka cikin gaggawa, wannan ba gargaɗin gwaji ba ne. Farar hula akalla ɗaya ya rasa ransa, kuma jami'an 'yan sanda da yawa sun raunata a wani hari da ake zargin 'yan ƙungiyar Al-Shabab sun kaiwa wani jerin gwanon motoci a gabashin Kenya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen cikin gida. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida Mwende Njoka ya ce harin ya faru ne jiya Asabar a lokacin da jerin gwanon manyan motoci da 'yan sanda ke baiwa kariya ke tafiya daga yankin Lamu akan gabar arewacin Kenya da ke kusa da Somalia. Njoka ya ce wasu gungun mutane da ake zargin mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab ne suka kai harin wanda ya lalata motocin 'yan sanda biyu. Shugaban 'yan sandan yankin Larry King ya ce maharin sun harba roka ne akan motocin 'yan sandan, inda motocin suka kama da wuta. Mayakan Al-Shabab sun sha kai harahar a yankin da aka kai harin a shekarun baya-bayan nan. Al-Shabab na da alaka da Al-Qaida, ƙungiyar da Osama bin Laden ya kafa a shekarar 1998. Gwamnatin Kenya ta yi ƙoƙarin dakatar da hare-haren da 'yan ƙungiyar Al-Shabab ke kaiwa, waɗanda suka ce suna ramo gayya ne bayan da Kenya ta aika da sojojinta zuwa Somalia a shekarar 2011 a wani ɓangare na sojojin ƙungiyar tarayyar Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai da sauran 'yan ƙasa na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da kalaman rashin mutunci da ake zargin shugaban ƙasa Donald Trump da furtawa lokacin da yake nuna damuwarsa ga 'yan ƙasar Haiti da kuma 'yanci ranar da ƙasashen Afirka. Ranar Alhamis ne shugaba Donald Trump ya bayi wa 'yan majalisa mamaki lokacin da suke tattauna kan shige da fice a fadar White House. Me yasa ake barin dukkanin mutanen da suka fito daga wulaƙantattun ƙasashe su shigo nan? Trump ya tambaya a cewar rahotanni masu yawa waɗanda aka tabbatar da mutanen da suka halarci tattaunawar. Kashi 95 na mutanen Haiti baƙaƙen fata ne, haka kuma yawancin mutanen Afirka. Trump ya ce ya kamata ya Amurka ta bar mutane su shigo daga ƙasashe irin su Norway, waɗanda ya bayyana da cewar mafiya yawan su farar fata ne. Trump ya yi amfani da kafar Twitter ranar Juma'a wajen musanta yin amfani da irin wannan kalamai da ake ɗauka kamar cin fuska. Ya ce ya yi amfani da kalamai masu nauyi, amma bai yi amfani da lafazin da ake zarginsa da yi ba. Ƙasar Tunisia ta yi shirin ƙara tallafin da take baiwa marasa ƙarfi har na dala miliyan 70.3 bayan kwashe kusan mako guda ana zanga-zanga kan matakin tsuke bakin aljihun gwamnati a cewar jami'ai a jiya Asabar. Wannan zai shafi iyalai kusan 250 a cewar Muhammad Trabelsi, ministan kyautar rayuwar jama'a. Ya ƙara da cewa zai taimaki masu ƙaramin ƙarfi da masu tsaka-tsakin wadata. An shirye shugaban ƙasa Beji Esebzi zai ziyarci gundumar Etedham, inda masu ƙaramin ƙarfi suka fi yawa a babban birnin ƙasar, wadda ta sha fama da zanga-zanga. Daga ƙarshe, Koriya ta Kudu ta bayar da shawarar haɗa ƙungiyar 'yan wasan haki na mata daga koriyoyin biyu domin karawa a gasar wasan Olympic da za a yi a wata mai zuwa, wanda hakan na iya kawo wani babban ci gaba ga hulɗa ƙasashen biyu. An kawo wannan shawara ne ranar Talata, lokacin da wakilan ƙasashen biyu suka tattauna a ƙauyen Punjab, kuma wakilin Koriya ta Arewa ya tabbatar da wannan magana.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Muna kuma farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin nan na farko a wannan sabuwar shekara ta miladiyya shekara ta 2018. Matsalar rashin ci gaba bai tsaya ga kasashen musulmi ba kadai, musamman a nahiyar Afirka. Amma watakila abin da zai sa a fi alakanta musulmi da rashin ci gaba a yanzu ba zai rasa nasaba da koma baya bidar ilmin zamani, ko ma mu ce kai tsaye kiyayya ga ilmin zamani. Duk da cewa masana suna danganta ilmin zamani da samo asali daga irin harsashi da binciken da malaman addinin Islama suka aza. Amma matsalar tun watakila ana faɗin ta a cikin zuciya, ko ana faɗa ana kashe murya, abin ya kaiwa wani dattijo a ƙasar Masar Hawiya, har ma ya ce,
"Ilmukum wa ma'rifatukum ya muslimin. Al-yawm al-muslim ya'ishu fi 'asrin min rasu ila rijlu, al-kullu min sun'i ghayrihi."
Ina iliminku da fasaharku, ya ku musulmi? A wannan zamani musulmi na rayuwa daga abin da suka kifa a kansu har zuwa idan sawu, wasu ne suka kera su. Wannan dattijo sai ya kube hularsa da ke ɗaure da rawani, ya ce, "Wannan an kera shi ne a New Zealand." Ya kube tabarau da ke idonsa, ya ce, "Wannan an kera shi ne a ƙasar Austria." Inda ya nuna ƙaramin bututun magana da ke liƙe a jikin rigarsa, ya ce, "Wannan an kera shi ne a Amurka." "Wannan agogo kuwa an kera shi ne a Switzerland." "Takalma na kuwa an kera su ne a Italiya." "Yajin suturan nan tawa an kera shi ne a Burtaniya."
"La namliku shay'an fi hayatina ya ikhwani. Lish tarfa'una aydiyakum fi as-salah wa taqulu Allahumma ansur al-islam wal-muslimin. Yansurukum 'ala man? 'Ala man?"
"Ya 'yan uwana," in ji wannan dattijo, "ba ma mallakar komai a rayuwarmu a wannan zamanin. Me yasa kuke ɗaga hannu ku roƙi Allah ya saukar da nasara ga musulunci da musulmi?" "Nasara akan meye? Nasara akan meye?" in ji wannan dattijo da ya ƙara ɗaga murya. "Ya za a yi ku samu nasara? Allah ya faɗi munanan lamura da kan faru sakamakon rashin sani ko jahilci."
"30% min al-muslimina la yaqra'una wa la yaktubun. Ma fi jami'a fil 'alam na'tasibu bi annaha jami'a tukhrij al-'uqul wal itarat allati tusayyir ad-dunya."
"Kashi 30 daga cikin 100 na musulmi ba su iya karatu da rubutu ba." Dattijan nana da ra'ayi irin wannan, inda yake cewa, "Ba mu da jami'a ko ɗaya da za mu yi alfahari da ita a ƙasashenmu na musulmi, wacce ta samar da mutanen da kan tallafa wajen ci gaban duniya. Mu al'umma ce da ba ta son karatu ko rubutu. Yanzu ɗaya ne ga watan miladiya, shin waye ne a bara zai ce ya karance wani littafi daga bango zuwa bango? Ba ma son karatu, ba ma son ya matanmu da 'ya'yanmu ma su yi karatun."
"Al-Arab yaqra 0.79 kitaban في السنة، 3-4 كتاب، والياباني يقرأ 80 كتابا في السنة."
"Balarabe yakan karanta 1:4 ne na littafi a shekara, wato rubu'in littafi. Yan Japan kan karanta littattafai 80 a shekaru biyu. Ta yaya za mu iya zama tamkar Japanawa? Ta yaya za mu iya zama tamkar Amurkawa, waɗanda suka fahimci muhimmancin karatu da tsara rayuwarsu?"
"Allazi ta'allama an yaqra wa ta'allama an yukhattat wa ta'allama an."
"Amma mu, muna rayuwa ne cikin rudu da zulumi."
"Nahnu na'ishu bil ashwa'iyya, umma ta'ish bil 'awatif."
Watakin rudu da dattijon yake magana ya hada har da wannan.
"Zan Allah ya ce yaro karami tun daga shekara 7 a fara koya musu sallah, in suka kai 10 a bulale su in ba za su yi ba, to lokacin da ya kai shekara 7 din nan zuciyan kaman koran karfe ne, duk abin da aka faɗa yana rigewa yanda ka san magneto haka yake. To shi yasa Bature ya cire yi wayo yayi primary. Sai a tura wa lafiyan zuciyar nan tunanin Bature tun a garaminsa. Sai mamaye masa zuciya. Ya kai shekararsa bakwai aka sashi, in yayi shekara shida a primary six shikenan yanzu. Dab da balaga. Wannan shine wayon da aka yi. Ina fatan gane da kan ma ai 7 ne. Primary 7 ne daga baya ne aka mayar da shi 6. Lokacin in ka karanta primary 6 to 7 kana turanci char na dadin. Duk wanda yayi ya sani. Ina fatan gane wannan ba akwai wani wakan da ma ake koya wa yara ba. Class 1 dollar eh, class 2 dollar eh, class 3 dollar eh, class 4 sun yi kusa. Class 5 BBC, class 6 Baturai haka. Ko BBC haka. Haka ake koya. An samu kakanmu suka yi kuka aka cire mu.
Babu inda wannan koma baya fito fili kamar a kasar Hausa da ya hada har da kasashe makwabtan Najeriya ciki har da Jamhuriyar Niger. Wannan matsala ana ganin ta ta fuskar almajiranci. Ga rahoto da Zaharuddin Sani Funtuwa ya aika mana kan sarasala da matsalar almajiranci tsakanin al'ummar musulmi a yau.
Muryar wasu almajiran kenan da suka zo karatun almajiranci a Katsina waɗanda ba su da takamaimai masu ciyar da su, shayar da su ko kuma yi masa tufafi. Alƙaluma daga ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya sun nuna cewa akwai jumlar almajirai sama da miliyan 10 a arewacin ƙasar a birane da ƙauyuka. Ita dai kalmar almajiranci an samo ta ne daga kalmar larabci ta almuhajir, wato matafi domin samo ilimin addini. Dr. Ahmad Kale malami ne a Jami'ar Alƙalam dake Katsina yayi bayani akan yadda harkar almajiranci ta fito.
Wannan makarantu da aka yi sakon bisale so gangaro aka zo aka bude Tumbuktu aka bude garin Jini har ya shigo zuwa Niger yadda Sheikh Usman bin Fodio da kansa yayi wannan harkar almajirancin ya karatu gurin Sheikh Jibril. Zamu ga cewa duka tafiyar da suke ba idda la tarihi yace son yi bara. Kuma asasin ita kanta wannan daura tura yaro ije bara musamman mutanen musun saba su tura yaran su yawanci zuwa gabacin kasa shine kamar Maiduguri. To zamu ga cewa ai asali a lokacin Sheikh Al-Kanami yazo ya fara koyar da su karatun Al-Qur'ani da warshu da shawara su aka fara tafiya. Zamu ga tsarin an yi shi ne saboda lokacin malaman basu wadata ba. To malaman su zo suka wadata suka watsu guri daban-daban. Mutanen su suka ci gaba da rike wannan habit na tura yaro ne sannan kuma guzurin ma sai aka daina bashi. An samu matsala a tafiyar malam Bahaushe. Fahimtar su da abin da ake tafi almajirancin sai ta canja zuwa wata hanya ta babai guja yaran shi. Addini mun riga mun sani annaba da yawa sun yi tafiye-tafiye irin wannan su je su zauna guri kaza, amma za ka ga gungun da suka tafi nema din suna tafiya ne tare da guzurin su ya zama to suya su suna da abin da za su ci da abin da za su sha. Babban abin da zaka yi mamaki shine baka samu wani gari daga cikin garuruwan kasashen Hausa sai akwai malami wanda yake koyarwa. To kamata ai wa mutane sai su dinga tura yaran su zuwa nan gurin. To amma dan kasance abin akwai son zuciya ciki ana tattara yaran ne ba dan ku bane a guje daga cikin masuliya. Wannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukka ba ɗayan mu masu kiwo ne kuma za ta mai wa.
Shi ma Dr. Muhammad Ali yayi tsokaci kamar haka.
Wanda ya samu ya tara mata. Garin tara matan nan sai ka gane sun fi mai yawa. Ga nan ka tara yara baka da hanyar ce da su. Daga nan tunani bari in raba su da gida na ya faru. Bari in bashe su. Bari in raba su da gida. Wani ma yana kaiwa yaran sa ga malaman ma daga ranan da ya mika wannan yaro ba sa ka ganin sa. Kuma ba dan haram bane Allah din shi ne amma ku kan me zan bashi. Sai raba da wani.
Malam Uwaisu Iliyasu na Jami'ar Umar Musa Ado dake Katsina yace zamani ya wuce irin karatun allo irin na kasar Hausa wanda a halin yanzu baya harfar da da mai ido kamar lokutan baya.
Da akwai ƴan ƙa'idoji amma yanzu haka na abubuwan karazube babu shakka wasu jahohi sun dan yi kokari sun yi dokoki wanda suka shahi ainihin tahiyyar almajirai. Almajirai ne zaka taida shi to amma daga baya aka sai suka watsar da wannan abin sanya abun gashi nan karazube.
A tattauna da nayi da wasu iyaye sun kira ga sauran iyaye da su rinka sassauta wa yara domin akwai makarantun Islamiyya a birane har ma da ƙauyuka.
Maida rahman rahma a sauƙaƙa wa yara a sauƙaƙa ta yadda za ka kai yaranka ka san ba za ka ba da komai ba yaro ne sun ci bola sun ci wannan ki je gida ina inna uwata kaza kaza menene menene a karshe yaro ya tashi da inda ya kamata ya roka bani da inda bai kamata ya roka bani ya je ya ci musu abinci inda ya kamata ya zanna da inda bai kamata ba ya zanna a ce ai karatu yake yi to inda qur'ani yazo mana ba yin haka inda qur'ani yazo wa duniya baki ɗi ba kasar Hausa ko Yarbawa ko Najeriya ba daga Makka ne da wuya ka ganin balar mutan yana bara
yaron da ya kamata ya misali yazo ya samu shekara 5 zuwa 10 ya karanci alqur'ani har ya harce shi yanzu cikin shekara 20 ma ba zai iya ba saboda matsaloli sun riga sun mai yawa shin da karatun zai ji ko ku da rayuwar cikin birni da aka turo shi wata zai ji ko da fituntunu na malam saboda su suke dora masa ka ta da almaji zai iya sahu 10 a rana so kaga wannan abun ya jefar da karatun kawai ya tunkari wani abu na neman kuɗi domin biyan bukatar wani
Zaharuddin Sanufin tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
Masana suna ƙara jan hankalin iyaye kan rashin fa'idar tura ƴaƴansu wasu wurare alhali a tsarin ilimin zamanin nan akwai wuri domin karatun addini zuwa kowane mataki ko matsayi Ga rahoton da Sani Shu'aibu Malfashi ya aika mana daga Kaduna.
A dangane da batuna almajirci da iyaye kan gwammace su tura yaransu ya zuwa wani wuri musamman inda muke ce magabar. Shi ya sanya na sami ƙwararren shehin malami Professor Garba wanda shine Director General na hukumar NTA wato mai horar da malamai ta ƙasa dake nan Kaduna Maji. Shin yaya yake kallon wannan harka ta almajirci da kuma yadda iyaye za su fahimci abubuwan da ke nan da kuma falalar da ke tafi da agwama harkar ilimi din ya zama an samu na addini an kuma samu na nasara
saboda haka shi kuma ilimi din yadda ka neme shi zai taimaka maka wajen sha'anin addini ne rayuwa wajen sa'anin sana'a da kuma zamantakewa baki daya saboda haka shi sha'anin almajiranci da neman ilimi abu ne gaskiya mai wahalar fahimta domin ya kamata a ce mutane sun fahimci musamman a zamani na yanzu matsalar da take da tattare da mutum ya dauki ɗansa ya tura shi wani ƙasa ko wani waje idan neman ilimi bai san cin sa ba bai san shan sa ba bai san suturar sa ba bai san wajen kwanan sa ba kaga wannan a zamanin nan na yanzu tabbas ya nuna akwai hatsari a ciki dan haka sai kaga mutane sun rasa ƴaƴan nasu ma gaba daya ko kuma sun je sun dawo din ba a samu ilimin addinin ba kuma duk yaran da yadda suke tafiya sai dai a koya musu karatu shi ba karatun Qur'ani babu tsarin sanin sallah da ka'idojinta ko yadda za a zauna tare da jama'a baki daya da kuma sauran ka'idojin addinin musulunci amma yanzu yadda kake ganin yaran mu suna tafiya a bakin titi da guraren da bai kamata ba ake ganin su kuma duk halaye wanda bai kamata ba za ka ga suna dau ba
su harkar bata gari din nan da muke da su masu fakiya ko da suna addini ko kuma masu fakewa su shiga wasu miyagun ayyuka a jikin kasuwanni da shauransu wasu daga ciki za ka ga cewa asalin abin da ya fito da su karatun almajirci daga nan kuma suka bige da irin wannan da shin a bangaren ku na kaman cibiyaka kila zai amfani masu sauraro su sani in akwai abubuwa da kuke koyarwa na horar da malamai dangane da koyar da addini na cikin makarantu
mu duk abubuwan da muke koyarwa akwai bangaren addini akwai bangaren addinin musulunci akwai bangaren addinin kirista saboda haka ko a NCE wanda muke yi da babbar takardar shaida koyarwa wanda ita ce gwamnati ta yarda da ita ko kuma a cikin course da muke yi da sha'ani ba da ilimi na digiri to duka akwai waɗannan nau'i na addinin musulunci da na addinin kirista wanda musulmi za su dauki na addinin musulunci kirista za su dauki na addinin kirista su zama sun kware a kai domin koyarwa a makarantunmu saboda haka waɗannan tsari kuma na koyarwa suna nan har a makarantun primary da kuma makarantun secondary har zuwa jami'a haka
kaman waɗanne darussa kenan kuke horar da su masu neman ilimi da ya shafi addini
akwai islamic studies da ake kira
na'am
wanda zaka koyi sha'anin addinin musulunci a cikin islamic studies din nan akwai sha'anin karatun alqur'ani da tajwidi akwai sha'anin koyon sallah akwai sha'anin koyon abubuwan ilimi na fiqh sha'anin doka da tsari da sauransu. Wanda haka kaga indai mutum addinin yake so yayi ai wannan kadai ya ishe shi. Saboda haka babu dalilin da mutum zai hana ɗansa ya samu wannan. Kuma har ma in ka kware kai gaba zaka iya daukan wani bangare guda ɗaya a cikin wayannan kai ma ka zama mashahuri a cikin.
Shin waɗannan irin kira zaka yi ga iyaye na karkara musamman waɗanda su suka gwammace su hana yaran su samun wannan ilimi na zamani alhali kuwa ana hada da addinin musulunci tsantsan shi?
To gaskiya kiran da za a yi shine ya kamata mutane iyaye su yi karatun kanu in ji Bahaushe. Dole mutum ya yi la'akari da na farko ma dai tukun rayuwar yara. Domin yadda suke yawo a titin nan yadda ake al'amura a yanzu sace mutane da sauransu to babu garanti ma cewa yaro zai je ya dawo a raye. Saboda haka ko a ina ga rayuwar yaro tana da muhimmanci a gurin iyaye. Na biyu yadda wayannan makarantun suke tafiya kamar yadda na gaya maka ba lalle bane mutum ya koyi yadda zai yi addini. Shi kuma addinin musulunci da ka iya karatun Qur'ani baka iya yadda za ka yi sallah da sauran zamantakewa ba ai kaga akwai matsala a ciki. Saboda haka ni shawara ta shi ne tunda ita gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi sun fahimci wannan yanzu suna kafa makarantun tsangaya na Islam da sauransu. Wanda a ciki za a koya maka karatun Qur'ani, za a koya maka fiqhu, za a koya maka sauran bangare na addini, sannan kuma za a koya maka boko kamar lissafi, kamar turanci, kamar ilimin zamantakewa da sauransu. Wanda irin wannan za ka yi karatu har ka gama kamar kowane ɗan makaranta ka tafi jami'a. Saboda haka ina ba wa shawara ga iyaye ya kamata su fara amincewa da waɗannan makarantu na gwamnati domin abin da ake faɗa zancen cewa wai addini ya hana boko wane ne duk wani yanzu nake ga ya zama tarihi.
Sani Shaibu Malfashi, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Sai ta yiwu muna iya cewa ga yar shaidar cewa a tsarin ilimin zamanin ya hada har da na addini kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoton da Lawal Sani Kone ya aiko mana daga Jalingo.
Primary 2. What subjects are you studying?
English and mathematics, basic science, Lughatul Arabiya, Hausa language, computer study.
Wannan sauti ne yara ne, daliban makarantar firamarin almajirai dake garin Jalingo. Duk da alamun fa'ida dake tattare da tsarin makarantun firamarin almajiran, zai yi wuya kwalliya ta biya kuɗin sabulu muddin wasu iyaye basu daina dasawa ƴaƴansu ra'ayin kyamar ilimin boko ba. Alamun wannan kuwa ya biyo bayan saduwa ne da nayi da wasu yara almajirai dake bara a garin Jalingo.
Kai fa ya sunanka?
Usman.
Daga ina kake?
Bauchi.
Kai makarantan primary?
Kai.
A can Bauchi akwai Islamiya ai ko?
Eh.
To ya baka shiga ba?
Babu.
Kai fa za ka yi makarantan primary?
A'a.
Ya sunanka?
Abdulrahman.
Daga ina kake kace?
Iware.
Daga Iware. Akwai Islamiya Iware? To ya baka shiga ba?
An kawo ni makarantan allo ne.
Me ya fito da ku yanzu?
Maran masa.
Ba ku karya ba ne can?
Kun karya?
To me za ka yi da masa tun da ka riga ka karya? Bai karya ba ko? Kun karya duka kafin ku fito?
Ko da yake mafi yawan wa'annan yara sun baro iyayensu ne daga jihohi kamar su Bauchi, Gombe, Kano da kuma sauran jihohin Arewa. Akwai wasu su daga nan jihar Taraba.
Kana daga ina Gaddafi?
Shugaban makarantar firamare ta almajirai da ke Jalingo, Bakari Also, ya ce al'amarin yana rabi ne da rabi don a fadansa akwai iyaye da kuma wasu malaman tsangayya wadda ke ɗarɗar da wannan sabon shiri na ilmantar da yara almajirai. Daga wani gefen kuwa akwai waɗanda suka fara fahimta kuma suna sha'awar ganin 'ya'yansu sun shiga wannan sabon shiri.
Ana rena daga farko, misali ana nuna kamar anan ainihin boko zalla ake yi. To malamai da kansu yanzu suka fara ganewa akan cewa ba haka ba, don anan gabaki daya yaran da suke zuwa anan su yi boko su hada da allo. Anan ina ga maka maso uku ne ake yin da safe da rana da dare gabaki daya ana zaune ayi allo sosai. da malamai suka gane yanzu nan yaran da suke nan da yaran da suke a karkashin su yaran gabaki daya wanda suke nan sun fi wadancan
a kasarin almajiran tsangayya dake jihar Taraba suna daga kananan hukumomin Gasol, Ardokola da kuma Baline kuma jihar na da makarantun almajirai guda biyu wadda tuni yanzu ɗaya dake garin mutum biyu ta kai ga daukar daliban sakandare Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Jalingo
Koda a cikin masu kare tsarin ilmin tsangaya sun lura da cewa akwai matsala ainun da yake bukatar gyara sosai ga rahoton Abdul Wahab Muhammad kan haka
bukatar da ita ce yadda za a kawo tallafi daga bangaren gwamnati al'umma da kuma iyaye a tsarin gudanar da irin waɗannan makarantu a maimakon yanzu da ake barin komai hannun alramomi abinda ke sa almajiran waɗannan makarantu ke bara dubin kulawa da kansu sai dai kuma ra'ayi ya bambanta kan nauyin da ake ganin an bar su hannuwan alramomi ko kuma malaman makarantun na allo Sheikh Tahir Usman Bauchi fitaccen malamin addinin Islama a Najeriya yana ganin dawainiyar gudanar da karatun tsangaya yana kan al'ummar musulmi
su iyaye ai su riga sun taimaka tun da suka miga yara hannun malamai don saboda su raba su da halin biri su raba su da halin kare su raba su halin jaki malamai ne suka yi raba mutum da waɗannan hali
amma Sheikh baka ganin ya kamata ta fannin abinci da sutura da sauran makamantansu an bar komai wa malami shi kuma ba wani abu yake samu ba
shi malamai ai ba shi da aka bar masa shi ai ba shi ne zai ciyar da shi ko ya ba shi tufa a gayya na musulmi su ne za su ciyar da wannan shi wancan uban yara yana da su guda 20 ya miko uku makaranta yana fama da sauran waɗannan
amma kuma in ji cewa wani malamin addinin musulunci ya Bauchi Dr. Zubairu Madaki neman ilimi a addinin musulunci yana bukatar tanadi
sai da zai samu daman zuwa daukan wannan ilimi ya zo ya saki maimaitawa ba tare da ya tagayyara ba tare da ya wulakanta ba ba tare da ya shiga cikin wani hali wanda yake mutane idan suka gani za su ji kyamansa duk uban da zai dauki yaron sa ya kai shi wajen haddan alkur'ani ko kuma ya kai shi wata makaranta to yayi kokari ya masa kyakkyawan tanadi na ainihin abinci da tufafi ko kuma ya biya kudin da malamin ya yanka wanda za a rinka biya duk karshen wata domin tattalin ainihin jin dadin wannan yaro don ya samu haddan alkur'ani yadda ya dace
to shin wasu matsaloli ne makarantun Allah da kuma almajiran ke fuskanta domin sanin su na ziyarci makarantar allo ko kuma ta tsangaya amma kuma ganin yadda wannan tsarin ya kasa dakile yawon bara da almajirai ke yi akan tituna hakan ya sa Farfesa Salisu Shehu masani kan ilimin addinin musulunci da zamantakewa a Najeriya ya ce ya zama dole kan al'umma sake nazarin irin gudunmawarsu ga makarantun tsangaya idan aka kwatanta da na boko
in misali a makarantun boko an yi bayanin an kafa PTA ta yadda za a jawo al'umma su taimaka to kaga anan in PTA ba za ta yiwu ba za mu iya sanin yadda za a yi a cikin unguwa ko ta hanyar masallatai na unguwa domin za ka ga makaranta kusa da masallaci ko ta hanyar masallatai na unguwa a kafa kwamitoci da za su rinka tallafa wa waɗannan makarantu wannan wata hanya ce ta taimakon waɗannan makarantu da cetonsu
Abdul Wahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
Masu aro kamun mai sallama da ku akwai bukatar al'umar musulmi musamman a kasashen Hausa su farga. Masana suna kashedin cewa ko mahukunta da al'umma baki ɗaya su tashi tsaye su magance matsalar almajiranci ko kuma su shirya sayan makamai domin tunkarar Boko Haram mai zuma wadda labudda suna gargadin illarta sai ta ninka wacce ake fama da ita a halin yanzu. Saboda yaran da ke gararan ba kan tituna ba sa karatun zamani balle na addini. Babu sana'a ko wani iri karshenta duk mai mika musu naira 5,000 da wankin kai a shirye suke su bada kan masu aro da wannan rahoton muka zo ga karshen shirin nagari na kowa a makon nan Sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. A nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.